السميع العليم من الشيطان الرجيم إن همزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يو لاربا غمشا أكو غوتا رمضان yawa goma sha hudu ga watan Ramadan yau Laraba goma sha hudu ga watan Ramadan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shekara 1436 insha Allah ta'ala zamu ci gaba da karatu kamar yadda aka saba a cikin suratul an'am muna karatu a wannan masallaci cikin suratul an'am mun tsaya aya ta 145 إن شاء الله تعالى ذا متاشي آية تقريدة 46 كف وذا متاشي آية تقريدة 45 من سيئة كان آية تقريدة 45 ذا متاشي آية تقريدة 45 إن شاء الله تعالى من أفتان الله سامداتي أما كافون قال كراتو غا تنبيوين دا أكتولو ونبعني عيه سلم دا أدعى سننكما آياتي tambayarsa ita ce cewa sunna ya tabbatar da idan mutum yana da dabi'u da halaye masu kyau kana iya ce masa inni uhibbuka fillah shi kuma ya baka amsa to idan ka samu mai ce wacce take da dabi'u mai kyau da kuma shige irin na addini wato irin sa ya burge ka zaka iya ce mata inni uhibbuki fillah kenan yake nufi kuma yana jin tsoron wai in ya gaya mata din kar ta fassara shi da wani abu sai kamun ka gaya mata mamu mun fassara shi da wani abu in kaga dawa ka gaya mata in baka gaya mata mamu mun fassara da wani abu yawa wallahi alam wannan kuma da yayin sallama yace assalamu alaikum wa rahmatullah inni uhibbuka fillah ya sheikh ahabbaka allah alladhi ahbabtana fi wa nas'aluhu subhanahu wa ta'ala an yajma'ana bi hadha alhubbi fi dari karamati yace tambayar sa ita ce idan ya samu daman tashi da daddare karatun alqur'ani ya kamata yayi ko kuma sallolin nafila a inda da daddare mutum ya farka sallan nafila inda zai iya yi shi yafi sallan nafila da daddare shi yafi sai dai in ya gaji da a ruku'i da sujjada da tsayuwa yaga cewa bari ya zauna ya ci gaba da karatun alqur'ani to duk da cewa ma sallan nafila da daddaren in ya gaji da tsayuwa zai iya zama yayin sallan a zaune salloli dai shine fi zaka ji ma yawanci ana cewa qiyamul layl ai wa qumu lillahi qanitin duk yawanci da daddare ne saboda haka tsayuwan dare shine yafi inda da hali ba da larura ba wallahu a'lam wannan kuma yace shi mala yana da matsala ce da take faruwa tsakanin sa da mahaifinsa su biyu ne a gurin mahaifin nasa amma idan suka yi rikici in ya kai karan idan ya kai karan dayan gurin mahaifinsa sai mahaifin yayi ta zagin sa yayi ta fada ba tare da yayi hukunci da adalci tsakanin su ba har ma wata rana suka yi rikici suna rikici a dakin su mahaifin yace duk su fita su bar masa gida bayan sun fita sun bar gidan sai kuma ya kira dayan yazo ya kwana a gidan shi kuma bai kwana ba shi kuma sai zuciya yayi zuciya wato zuciya ta haushi yace sai yake cewa mahaifin nasu bai yi adalci tsakanin su ba sai yace Allah zai musu hisabi to shine sai yake tambaya cewa maganan da ya fada wa mahaifin nasu daidai ne sannan kuma dan Allah yana neman ƙarin bayani a sharuwa lafiya maganan da ka gaya mahaifin naku ba daidai bane sannan kuma na farko ka sani cewa ga dukkan alamun takaddataka tana nuna baka da hakuri kuma kana da yawan fitina. Akwai mutanen da biyawanci mutun yana yawan kawo kara gurin su ba su da fitina ba ta son matsala. Me yawan kawo kara shine mai laifi. Ko mata mutun yake da shi ko biyu ko uku ko hudu wacce ta yi ka yawan tsiwa da dubbata da hakuri komai aka yi ta zo ta fada ita ce take rasa daraja. Saka kai ma har ke sa ka rasa daraja a gurin mahaifin naku. Kai ne da laifi ba kai ne da laifi ba sai ka kai kara. Wannan ba dabi'a bace ya kamata ka zama mai hakuri. Ko mahaifin ku ya fi karfin ka ce masa bai adalci ba. Ko da kuwa bai adalcin ba har ka ce wai Allah dai muku hisabi ai daga nan ma mun san kawai baka da hakuri. Sannan baka iya magana ba baka da dabi'a. Wannan dabi'a ba mai kyau bace ko kada. Kuma abin da ka biya masa bai yi kyau ba ko kada. In ka cigaba da irin wannan dabi'ar ba za ka ji daɗi a rayuwar duniya ba lahiran ma kuma wallahi alam da wuya ka ji daɗi. Saboda haka ka jara dabi'a ka zama mai hakuri ka zama mai juriya ka zama jarumi sannan mahaifinka ka gaya masa magana mai daɗi. Fala taqullahuma uffin wala tanharhuma. Haka Allah subhanahu wataala ya faɗa ka ce mahaifinku za muku hisabi. Yau kuwa duniya in za muku hisabi kana zama za ka kai labari ne ba ka ga yanzu ma daga takardarka mun muku hisabi kai shine da gaskiya ba. Balle wanda ya halice ku kuma yayi umarni cewa fala taqullahuma uff. Saboda haka wannan ba dabi'a bace mai kyau ka jara wallahu alam. Wannan ka je ka nemi gafarar mahaifi din kenan muke nufi. Ka je ka nemi gafarar sa sannan ka daina yawan kai karan dan uwanka gurin sa. Ko da dan uwan ne ba shi da gaskiya ka zama mai juriya a cikin mafi yawan al'amari. Yawa in ba abu ya kitira ba bai kamata a sani ba tunda shi dan uwanka ne. Kuma ka nemi gafarar mahaifinka domin kana cikin laifi da hatsari matukar kana zaune a haka bayan ka gaya wa mahaifinka wancan kalman da kake tambaya a kanta. Sannan wannan kuma bayan ya yi sallama ya ce me ingancin hadisin da yake magana akan idan sallar idi ta zo ranar juma'a wai idan ka yi nafilar idi ba sai ka yi sallar juma'a ba. Saboda wasu suna ganin sallar juma'ar ma kamar wato ainihin sunna ce. Ina so malam ya yi mana ƙarin bayani akan haka saboda hasashe ya nuna yiwuwar yin sallar ban ranar juma'a. Hadisi ne ba hadisi ka gani ba nake ga wanda ya ce maka sallar juma'a wannan bayanin da kai ba hadisi ne zahiri kai tsaye zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam ba. Sannan kuma bayani ne wanda in ka duba kamar misali a zamanin Uthman radiyallahu ta'ala anhu khulafa'ur rashidin sallah ta faɗo ranar juma'a ba ana nufin yanzu a zo ana yi mutane fatawa da cewa in kun yi sallan idi ran juma'a kar ku je juma'a ba. Kai ne kai ma in ya so a yi idi a yi asuba a yi sallan ruwa roƙon ruwa duka su faɗo ranar juma'a juma'ar ma ta zo sai ka fasa a zamanin yanzu tun safe a ce an je an yi janaza sallar janaza ka yi ta ka yi sallan roƙon ruwa duka ranar juma'a ka yi sallan idi ranar juma'a sallar juma'a ta zo sai ka fasa a wannan kalle-kallen naka da gulmace-gulmace da sauransu. Saboda haka wannan zamanin can ne aka samu mutanen da suke ƙauyuka a wajen garin Madina sai aka tausaya musu da suka zo ake tunanin a saki cewa su dawo bayan sun koma gida. Wasu maganganu dai haka wasu malamai suka goyi bayan wannan abu ne amma ba wai yanzu ne ake magana ka zo ka je an yi sallan idi da sai ka zo ka kwanta kana bacci cewa da ranar juma'a aje a yi juma'a aje a yi juma'a ba kai wannan yan tawon da ake da wannan rahmar da ake samu da gafarar ranar juma'a kai har kana jira. Saboda haka in ma ya faɗo ranar juma'a ka je idi kuma ka zo juma'a. Yawa da mun san kamar sai mun duba ka zo ko ba ka zo ba insha Allah wallahi wa alam. Wannan kuma yace assalamu alaikum Allah shi gafarta wa ya malam bayan yayi addu'o'i shi ma yace tambayar sa ita ce zai iya tonon bohol. Wannan mun yi tunanin nan naga ko misali mutum zai iya tonon bohol ko ya gina masallaci a zaman waƙafi wa mahaifin naga kamar ni wannan tambayar yawa Allah. Wannan kuma bayan ya yi sallama ya yi addu'a kuma har yanzu sai ya ce don Allah kuma don girman Allah ya sake maimaitawa ina neman izinin zama da kai ko da na minti goma ne, domin na fada wani hali mai tsananin wuya. Yawanci gaskiya a cikin watan Ramadan, insha Allah ta'ala, in Allah ya kai mu bayan Ramadan ya fi sauki gaskiya. A cikin watan Ramadan nan yawanci duk lokutan da mutum yake da shi yana rarrabe na wasu abubuwa daban-daban. In aka zauna da mutum ko na minti goma ne, an dan ci wani abu daban. Sai dai in za ka iya, kamar ko in an fita masallaci nan kafin in je inda za mu abu nan, wannan za mu iya yi. Ko kuma in mun zo kafin mu shigo wannan lokacin wanda yake da wannan takardar, za mu iya abu nan. Ko kuma muna da lecture insha Allah ta'ala gobe daga karfe 10, wato a makaranta kenan wurin da muke karatu, zuwa 10:12. 12 in na fito daga aji, in za ka iya muna cikin tafiya ka faɗi matsalolinka, wannan zan yi abu nan insha Allah ta'ala. So wannan shi ne lokacin da ake da shi, wallahi wala. Wannan kuma ce assalamu alaikum wa rahmatullah. Bayan yayi addu'a yace akramaka Allah tambayarta, yace tambayarta ita ce akan sallar kasaru ce. Akwai wasu da in suka zo hostel har semesta ta kare, raka bibbi suke yi a sallar azhar da sallar la'asar da sallar isha, ije to gaskiya yana buƙatar ayi masa ƙarin bayani. Cewa kwana nawa ya kamata ayi a cika sallah ko makamancin haka, wannan matsala ce wadda malamai musamman a baya-bayan nan Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen rahimahullahu ta'ala yana daga cikin da suka tafi akan wannan fahimta, lura da hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, cewa babu wani adadi, kawai babu lokaci za a iya yin sallan kasaru in dai mutum shi sunan sa matafi ne, in ya tafi ba iyalinsa a gurin zai ci gaba da yin kasaru. Shi yasa har mu ma abuna lokacin muna jami'a Islamiyya yayi fatawa, ina zaune ma a gurin lokacin yana raye, yawa ya maimaita wannan fatawa din. Wasu dalibai daga cikin daliban da suke zuwa daga sansanin kasashen duniya zuwa jami'a din, har a su kan ba ma sanin sa ba, shekara guda ake kafin a je hutu, amma duk kasaru suke yi. To amma jumhurin malamai yayi karo da fatawan jumhurin malamai, duk da ya kafa hujja da hadisi, zahirin hadisin Anas ibn Malik radiyallahu ta'ala anhu, amma istinbatin da Imam Malik rahimahullahu ta'ala yayi na maganar cewa bakunta, cewa mutum zai cika sallah da zaran ya wuce kwana hudu, wannan shine. Kuma sannan idan aka duba Zadul Mustaqni na abuna sharhul Mumti', wadda shi Sheikh Muhammad bin Salih Al-Uthaymeen yayi ala Zadul Mustaqni, ya tabbatar da wannan abu na din. A tanan ne ma har yayi maganan abuna zubaladain, kamar misali in mutum yana aiki a Abuja ya tafi da iyalansa Abuja din, nan Gombe kuma nan ne mahaifarsa, ga danginsa, ga iyayensa, ga komai, inda ya je Abuja ba shi da iyali a nan, ko duk iyalansa suna Abuja kuma a can yake aiki, sai kaga in ya zo Gombe ma yana kasaru, akwai wanda zaka ga haka suke yi. To wani a sharhul Mumti' ya ambaci wannan, amma ya faɗi wannan ne saboda mazhabinsa, usul na mazhabarsa shine mutum in yayi tafiya ko dalibi ne in yaje kawai zai rinka yin kasuru ne. To idan aka duba wannan kuma za ka ga cewa lallai akwai zahirin hadisin Anas radiyallahu ta'ala anhu yayi nuni ga haka, cewa rashin iyakancewa. Amma jumhurin malamai mafiya yawa daga cikin magabata, manya-manyan malamai magabata sun ce sun la'akarin istinbatin imamu abuna istihadin Imam Malik rahimahullahu ta'ala na idan an yi kwana hudu a aje kasuru, sai dai in mutum yana jiran wani abu ne wanda da ya gama zai tawo, misali ya je karɓo wani abu ko ya je karɓan wata takardarsa ko miƙa wata takarda, sai ya samu wanda zai bashin baya nan, za ka sai wuce kwana hudu, amma ko da yin zai dawo zai iya yin wata ma yana jira, ko jiran wasu kuɗi ko jiran wasu abubuwa, yayi wata yana jira, amma da za a bashi yau da ƙyar in zai wuce gobe kawai zai tafi, iya wannan yake jira. To shi wannan zai ta yin kasaru saboda shi a rataye kawai yake. Amma wanda ya je ya kankama to zai cika sallah, wannan shine abinda mafi yawan malamai suka faɗa, zai cika sallarsa, zai ci gaba da cika sallah in dai ya wuce kwana hudu. Sannan maganan wanda yake da iyaye a Gombe ya je shi Abuja yana aiki, iyalansa suna Abuja, zai yi kasuru a hanya tsakanin Gombe da Abuja, amma in ya shigo Gombe abinda jumhurin malamai suke kai shine zai cika sallah, saboda gari ne mahaifarsa. Ma'anan cika sallah da rashin cika sallah, cewa misali Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cika sallah abuna yana yin kasuro a Makka, ai shi ma nan mahaifarsa ne, amma shi an kore shi, an kore shi a Makka matsayin biladul kufur. Kai kuma ba ba kore ka haka ba, do cewa ka dawo biladul Islam ko Makka al mukarrama ne. Do cewa wasu suna magana abuna shi hatta Sheikh Muhammad bin Salih al Uthaymeen da sashin malamai na baya bayan nan suna magana karfafa wannan masabar yin kasuro a Gombe ga dan Gombe da kuma cika sallah a Abuja. Amma mafi yawan malamai gaskiya ba haka suka tafi akai ba, duk da sun kafa hujja shi ya tafi ne usulin mazhabarsa shine yin kasuro har dindindin ko da semester za ta kare, shine waɗanda suke da wannan fatawa din za ga suna yin wannan kasuro din, wallahi ta'ala alam. Amma in an bi fatawan jumhurin malamai za ga cewa ba za a yi kasuro ba in an wuce kwana hudu, wallahi ta'ala alam. So in kaga mutum yana yi yana kafa hujja ne da wannan mazhabi din, sannan kuma da hadisin Anas suka kafa hujja, wallahi ta'ala alam. Ai an duba sharhul mumti din lalle ya yi wa innan bayanai, na yi nazarin bayaninsa a wannan bangare, wallahi ta'ala alam. Amma dai muna ganin cewa maganganun malamai wallahi ta'ala, amma in ka dauna su ma fa lillahi alhamdu, tunda akwai hujja akwai dalili, so shine zaka ga wasu suna yin haka, wallahi alam. Muna fatan Allah ya taimake mu, insha Allah ta'ala zamu dakata anan, zamu ci gaba da karatu sai Allah ya sa muna raye, lokaci na gaba zamu ci gaba da tambayoyi din insha Allah ta'ala. Zamu ci gaba da karatu a cikin suratul an'am ayat 145 insha Allah ta'ala, muna fatan Allah ya samu dace. Na'am.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتا أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن ربك غفور رحيم.
الله سبحانه وتعالى يقول كجاه مسيا محمد صلى الله عليه وسلم لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه بنساموني تكن أبن أكيمون وحي زوا غليني ban samu wani abun da aka haramta wa wanda yake son ya ci na abinci ba, ban samu abun da aka haramta a cikin haka ba, illa an yakuna maitatan, sai dai in ya zama mataccen abu ne, mushe ba a ci. Sai kaman yanda aka yi bayani jiya, maitatani wa damani, wannan hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kayyade wannan itlaqi din ko kuma ya kassace wannan umumi din cewa illa an yakuna maitatan, amma banda in fara ne ta mutu ko in kifi ne ya mutu wannan ya halatta za a ci. Audaman masfuhan, ko kuma in abun ya zama jini ne mai tsirtuwa, lokacin da aka yanka dabba jini ya kwaranyo ya zubo, wannan jinin haramun ne, ko da menene ba za a ci wannan jini ba. Amma wani jini da yake makalewa a jikin nama, ko kuma kamar misali al-attahal wal-kabid, hanta da koda, daga hanta jini ce kusan, to amma ta ya halatta a gasa ta a ci, da a ce dukkan jini ake nufi. Inna ma harrama alaikum almaytata waddama wa lahmal khinziri a wasu ayoyi, amma anan sai yayi a wato taksisin wancan bayani din, ko kuma yayi kaidin wa'incan itlaqi cewa audaman masfuhan, jinin da aka haramta shine jinin da yake gudana ya kwaranya bayan an yanka dabba. To in wannan ne ya haramta ba za a ci ba, amma in jini ne wanda yake damfare da nama, wannan ya halatta za a iya ci. Aw lahma khinzir, ko naman alade, wannan haramun ne. Allah subhanahu wataala ya haramta cin naman alade ko na gida ko na jeji, duka wannan yace fa innahu rijis, gaba ɗaya wannan kazanta ne, Allah ya haramta a ci. Aw fisqan uhilla li ghairi llahi bihi, ko kuma naman da aka yanka wato wanda shi ake ɗaukansa hanyar fita daga hanyar Allah ne, shi ne fisqan, domin an yanka naman ne an yanka dabban ne ba don Allah ba, don wani Allah aka yanka, to irin wannan naman dabbar shi ma haramun ne, ba za a ci ba. In dai ga wa'inna abubuwa ba, cikin dukkan nama Allah subhanahu wa ta'ala ya halatta wa mutane su, sai abubuwan da aka haramta na wasu nau'o'in dabbobi wanda koda an yanka su, kamar misali zinab da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dukkan dabbobi waɗanda suke da fika ko suke dira da dabunan da tsuntsaye wanda suke dira su yi farauta, kamar su shirwa, mikiya, angulu, masu cin mushe, wanda suke cin mushe su ma an haramta, saboda duka da aka haramta su, su kuma za su cutar da mutum ne. Angulu namanta zai cutar da mutum, shirwa namanta zai cutar da mutum, mikiya namanta zai cutar da mutum, a ɓangaren dabbobi zaki namansa zai cutar da mutum. In mutum ya ci naman zaki ba zai zauna lafiya ba. Damisa, kula, sauran suna da sinadari da Allah ya yi a halittansu, sauran suna kama dabbobi da ƙarfin bala'i suke tankwara su su kama su, koda kuwa dabbar ƙatuwa ce mai ƙarfi amma ba za ta iya cutar da zaki ba. To ƙarfin da yake da shi namansa in mutum ya ci, akwai sinadarin da babu a jikin mutum da zai iya wato narka naman zaki koda kuwa an dafa. Zaka sai zamanto rahama ce ga mutane ba su ci wannan dabbobin ba. Haka nan kura, haka nan damisa, haka nan kare. To wa'innan su ne zinab ko zi'anyab, wa'innan su suna da wato fiƙoƙi, sannan suna farautan dabbobi Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta su. Sannan maitatan, sannan daman masfuwan Allah ya haramta ba za a ci ba. Sannan ma'uhilla li ghairillah, abinda aka yanka ba don Allah ba, ko da rago ne shi ma ba za a ci ba, ko da saniya ce ba za a ci ba. Wanda aka yanka a idi min ayabil jahiliya shi ma ba za a ci ba, wato don a raya wani rayuwar idin jahiliya ko kuma idin wasu masu ma'abuta addini daban ba musulunci ba, shi ma duk ba za a ci ba. An yanka ko da limami ne yanka ba a ci, ko koda an ambaci sunan Allah a kai ba za a ci wannan naman ba, saboda asalin manufar yankan ba don Allah ba ce. Don haka Allah subhanahu wata'ala ce aw fiskan uhilla li ghairillahi bihi, to amma Allah ce famani qurra, wanda aka kai shi ga makura wajen bukata, ghaira bazin, ba yana mai zalunci wajen cin abin da Allah ya haramta ba, wala adin, ba yana mai ƙetare iyakokin Allah ba, ba wai kawai dan ƙetare iyaka bane shi, a yanayi ne ya kai shi ya zo ya ci. To wannan fa inna rabbaka ghafurur rahim, lalle Allah mahaliccinka ghafurun mai gafara ne, ya gafarta masa, ma'ana zai fadi wata kila zai iya kaiwa ga ƙarshen rayuwarsa in bai ci ba. To wannan in ya ci babu laifi, ɗaya daga cikin wa'innan abubuwan da aka ambata in ya ci babu laifi. Amma su zaki su damisa kar ya ci wannan, amma wa'innan in ya ci babu laifi. Kai ko da zaki da damisa ne, duk da cewa nan ma hatsari ne, cinsa hatsari ne, barinsa hatsari, saboda yunwa ta kama shi. In ya samu mushe na dabbobin ni'ima ya haramta gare shi ya ci, to amma in ya same su zai iya ce in yana halin ba zai rayu ba sai ya ci abinci, sai zama bai samu abincin ba kuma sai wa'innan, to nan zai ci. In bai samu ko ruwa ko wani abu ba, yaga zai iya shan jini don ya rayu, wannan shi ma ya halatta gare shi. Amma in dai ba haka ba, Allah subhanahu wataala ya haramta wa'innan abubuwa ga mutane kar su ci. Lahma khinzir dukansu fa innahu rijis, sannan fiskan uhilla li ghairillah li ghairillahi bihi, shi ma in ya samu kansa a cikin yanayi na ba zai rayu ba sai ya ci, to nan in ya ci to babu laifi. Fa inna rabbaka ghafurur rahim, Allah subhanahu wataala ya ba da kofa za a iya ci a irin wannan yanayi, amma in ba irin wannan yanayi ba, Allah ya haramta su, ba a bukatan a ci su. Wallahu a'lam. Na'am.
وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون.
الله سبحانه وتعالى وعلى الذين هادوا هكذا وأن سكزا إتراسوا يهودا سكزا با
to harramna kulla bi zufr sakamakon zalunci da ketare dokokin Allah da suka rinka yi da bibiya da tambayoyi da sauransu to sai Allah ya ce bari ya kuntata musu tace duk wata dabba wacce take da ba ya tsutsaddaye ba to wannan an haramta musu kaga dabba mai kofato kaga raƙumi ba za su ci ba ba za su ci saniya ba ba za su ci tumaki ba ba za su ci awaki ba malamai suka ce hatta agwagwa ba za su ci ba saboda yatsunta bai zama daddaye ba tana da fatan da suka manne yatsun shi ma ba za su ci ba amma za su iya cin kaza wanda suke da yatsu daddaye amma kullu bi zufr wanda ba shi da yatsar da take dauke da farce wato bi zufr shine yatsa mai dauke da farce yatsa daya yatsa biyu wasu da bin zaga tsuntsayen yatsun uku suke da shi ko kuma hudu uku a ta gaba daya a ta baya sun tsaya haka to inda yatsun a wawware suke kowane daya da farce a kansa shine bi zufr to wannan in daddaye ne za su iya ci amma wanda yake manne kawai farcen a sama ko kuma a kofaton shine kaman yatsun amma ne a jikin kayin kaban wannan duk sai aka haramta musu an haramta musu ne saboda a horar da su sun cika yawan tambayoyi sun cika yawan bincike sannan sun ƙetare dokokin Allah shine Allah subhanahu wataala ya ce harramna kulla bi zufr wa min al-baqari wal ghanam harramna alaihim shuhumahuma sannan a game da saniya jinsin saniya da jinsin dabbobi wato tumaki harramna alaihim shuhumahuma sai muka haramta musu bargo da kitsensu kitsen dabbobi da bargonsa sai aka haramta musu na shanu da tumaki illa ma hamalat zuhuruhuma sai da in kitsen ya fito ne a doron bayan nama misali kitsen da ya tsiro a doron bayan nama malamai suka ce hatal iliya wato kamar misali cinyan a wato saniya ko cinyan tinkiya ko rago ko bujimi ko raƙumi in akwai kitse-kitse a jikinsa ko tozo na irin shanu din nan wannan an yadda musu za su iya ci amma duk kitsen da yake ta ciki wannan an haramta musu harramna alaihim shuhumahuma illa ma hamalat zuhuruhuma sai dai in bayan nama din wato doron naman ne yake dauke da kitsen wannan an halatta musu awil hawaya ko kuma wata jaka da take dauke da wani abu na farugo ko kitse kamar misali hantsa hantsa in ka lura jaka ce wacce aka yi ta don tara nonon da yake shayar da yaya to irin wannan kitsen da ya mannu da wannan an halatta musu awil hawaya kenan aw makhtalaqa bi azm ko kuma kitse da bargon da yake gauraye da kashi idan sai a cin nama suka zo ga kashi sai ga kitse-kitse a jikin kashin ko kuma ga bargo-bargo a cikin kashin ko a jikinsa wannan ma an halatta musu amma kawai kitse kai tsaye wanda ke kwance a kan tumbin saniya an ce kar su ci don haka wannan na saniya da tumaki kenan amma na sauran dabbobi da suka saba ci dole in dai zai zufur ne to an haramta musu Allah subhanahu wa ta'ala sai amma kace laqabi abu zalika jazainahum bi baghihim mun haramta musu wa inna abubuwa ne jazainahum mun sakan ka musu mun haramta musu bi baghihim ai bi sababi baghihim saboda sakamakon wato zaluncin su da ketare iyakan su zaluncin su da ketare iyakan su yasa wannan Allah sai wa inna lasadiqun kuma lalle mu masu tabbas masu gaskiya ne cikin abin da muke hukuntawa da abin da muke umarni ko hani ko halattawa ko haramtawa duk abin da Allah ya yi Allah ya yi gaskiya na'am
fa in kazzabuka fa rabbukum dhu rahmatin wasi'atin wa la yuraddu ba'du 'anil qawmil mujrimin
na'am wanda suke shigowa za su iya shigowa da mutane za su iya matsowa gaba wanda suke abuna ya shigowa daga ciki za su iya shigowa wanda suke ciki kuma za su iya matsowa idan suka ƙaryata ka akan abun da muka zartar na hukunce-hukunce fa kulka gaya musu rabbukum dhu rahmatin wasi'a mahalicin ku Allah ma'abucin rahama ce mai yalwa, ma'ana ku fatu ba har yanzu akwai kofa ta samun rahamar Allah shine in kun tuba. Shine malaman suka ce Allah subhanahu wataala yayi amfani da al-wa'd wal-wa'id, akwai kuma yayi amfani da al-khawf war-raja, wato aka razana su sannan kuma aka ba su wato kofa, aka ba su kofar rahama sannan kuma aka razana cewa wala yuraddu ba'su 'ani al-qaumil mujrimin. Shine fa in kazzabuka, in sun karyata ka akan abubuwan da kake gaya musu na sakon Allah, fa qul ka gaya musu rabbukum fa malikinku fa zu rahmatin wasi'a, ma'abucin rahama ce mai yalwa, har yanzu ga kofa a bude take, ba za a daina gaya muku ba, in kun ga da buna in kun ga za ku tuba ku tuba, in kun tuba za ku samu rahmar Allah. Amma kuma kar ku ji cewa Allah ya ce zu rahmatin wasi'a ku ce za ku shantake ku yi abin da ku ga dama, a'a wala yuraddu ba'suhu 'ani al-qaumil mujrimin, rahmat ta ba ta sa kuma kamunsa da fishinsa ya koma ga mutane azzalimai, wato ya zama bai same su ba, ya koma da baya bai same su ba, a duk da cewa zura mutum wasi'a ne, amma kuma ba wala yuraddu ba su wani alqaumil mujrimi, ba a ne da fishinsa da kamunsa da azabtarwar sa ba ga mutane wanda suke mujrimai, wanda suka zabi sabo, suka zabi sabawa Allah, suka zabi ayyuka laifuffuka da miyagun ayyuka. Allah fa ba zai maida kamunsa da azabtar da su daga su ba, duk da cewa zura mutum wasi'a ne, a zura mutum wasi'a ne ga wanda ya tuba yake bukatar rahmar Allah ne. Amma wanda ya zabi fishin Allah, to fa fishin Allah zai zo ya same shi, fishin Allah baya komawa ya bar mutane mujrimai, don haka a tuba zuwa ga Allah kafin lokaci ya kure. Na'am. Allah subhanahu wa ta'ala ce sayaqulu alladhina ashraku, wani sai zaka samu tabbas mushrikai wanda suka hada Allah da wani cikin bauta suka ki karban sakon manzo sallallahu alaihi wasallam da yazo da shi daga gurin Allah, wani sai zaka ji suna cewa law sha Allahu ma ashrakna, da Allah ya so da Allah ya ga dama da ba za mu shirka ba, wala aba'una, kuma sannan ai iyayenmu ma da ba su yi shirka ba da Allah ya ga dama, wala harramna min shay, da Allah ya ga dama da ba mu haramta komai ba, duk abin da muka ce a muharramun ala azwajina, a menene iya mata ba za su ci ba, a maza ne za su ci, a kaza kaza, duk wannan abu kaza haramun abu kaza halal, duk wannan abubuwan da Allah ya so da a ce Allah so yake mu yi waninsa da ba za mu yi ba, shine ma'ana abin da suke so su fada. Law sha Allahu, da Allah waninsa yazo ma ashrakna, to da ba za mu yi tarayya da Allah ba, wala aba'una, kuma da iyayenmu ma da ba su yi tarayya da Allah ba, wala harramna min shay, ai da Allah ya so rashin mu haramta wani abu, to da ba mu haramta ba, haramta wannan da kowa muka yi shine abin da Allah ya so, shine daidai. Allah subhanahu wataala ce kadhalika kadzdzaba alladhina min qablihim, haka nan waɗanda suke kafin su ma suka rinka ƙaryata manzanni kuma suka rinka kiyo ƙarya suna fada, hatta zaqu ba'sana, har lokaci ya kai ga lokacin da suka dandani azabar mu ta hanyar halakarwa, Allah ya halakar da su, wasu aka halakar da su da iska, wasu aka halakar da su da ruwa, wasu aka halakar, Allah subhanahu wataala ya yi bayani, fa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man akadathu sayha wa minhum man khasafna bihi al-ardha wa minhum man aghraqna, duka da irin nau'o'in azabtarwa da Allah subhanahu wataala yayi wa kowa daga cikin al'ummomin da suka gabata Allah subhanahu wataala yayi musu, lokacin suka dandani azabar Allah suka gane cewa lalle Allah shine Allah, amma kuma lokaci ya riga ya kure. Allah sai kul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal indakum min ilmin fatukhrijuhu lana, shin gare ku akwai wani ilimi na cewa Allah haka yaso ku ringa haramta abinda kuke so ku haramta, shin cewa Allah haka yaso ku yi tarayya da shi da bai so ba hatta iyayenku ba za su yi tarayya ba, san indakum min ilmin, shin akwai wani ilimi wanda yazo daga Allah yazo muku, fatukhrijuhu lana, ku fito mana da shi mu gani. Malaman tafsiri suka ce fatuhiruhu lana, wato ku bayyana mana shi a kawo shi kwalwalwa mu gani akwai ilimi. Allah ce in tattabi'una illa dhanna, ba komai kawai kuke bi ba sai zato, in aka zato aka yi tunani kawai sai a kiro wani abu sai a fada, sai a yi zato sai a yi tunani sai a kiro wani abu a fada, don me? Don a tsira a yi karo da maganar da Allah yake so, a yi karo da ita, a yi karo da saƙon Allah wanda ya aiko manzanninsa. Kawai in tattabi'una illa dhanna, ba komai kuke bi ba face zato, wa in antum illa takhrusun, kai ku ba kowa bane face makaryata. Wannan Allah subhanahu wataala ke ƙaryata masu jayayya da manzanninsa akan abubuwan da suke faɗa, Yahudawa da mushrikai, a tamfa wancan a faɗi wancan, babu wani ilimi babu dalili, duk abu da ke faɗan nan ƙarya ne, duk abu da ke faɗan nan zato ne kawai, amma ba magana ce ta gaskiya ba, amma annabawan Allah kullun in suna magana, magana ce da hujja kuma gaskiya suke faɗa. Sai za in mutum ya rike gaskiya to gaskiya zaka je ke faɗa, amma in ya rike wani abu sabanin gaskiya to nan sai ya ta zato, sai wasu abubuwa wanda babu hujja. Allah ya kiyaye mu. Na'am.
Qul lillahi al-hujjatul baligha falaw sha'a lahadakum ajma'in.
Allah subhanahu wa ta'ala sai qul ka biya mutu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Falillahi al-hujjatul baligha. Hujja malamai suka ce al-baligha at-tamma. Hujja cikakkiya tana nan ga Allah. In dai kana maganar hujja ne, duk abin da Allah ya yaye shi bisa tsari da dalili da hujja, babu wanda ya sai jayayya da wannan hujjan ya tsira, babu shi. Fa lillahi al-hujjatul baligha. Falau sha'a da Allah ya ga dama la hadakum ajma'in. Da ya shirye da ku gaba daya. Amma ina sai bar wanda ya bari a bace. Muna fatan Allah ya shirye da mu. Saboda haka Allah subhanahu wataala ya kyale su bisa bata. Saboda batan suka cancanta, wuta suka cancanta, ita suka cancanci su shiga. Ko da ya aka yi aikin shiga wutan za su yi. Sai sama ko da a lahiran inda za a bawo da su duniya aikin shiga wutan za su sake yi. Da za a sa su a wuta su ɗanɗana azabarta, su ce a fidda su. Sai aka fidda su aka bawo da su, aikin da suka saba yi na saban Allah shi za su yi. Sai aka kullum a muyassarin lima kulli kalau. Kowa an yassare masa abin da aka halitta shi dominsa. Waɗanda dama su ƴan wuta ne aikin wutan za su yi, Allah kiyaye mu. Waɗanda su ƴan aljanna ne aikin aljannan za su yi, Allah ya samu cikin su. Na'am.
Qul hamma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allaha harrama hadha fa in shahidu fala tashhad ma'ahum wa la tattabi' ahwa'a alladhina kadzabu bi ayatina walladhina la yu'minuna bil akhirati walladhina la yu'minuna bil akhirati wa hum bi rabbihim ya'dilun.
Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qul ka gaya musu ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allaha harrama hadha, ku kawo ila ku kirawo shuhada'akum, ababen da kuke bautawa kuma bayan Allah, ku kira su alladhina yashhaduna, wadanda za su shaida suka shaida cewa anna Allaha, lalle Allah harrama hadha, ya haramta wannan abubuwa. Abinda yana ayoyin suke gaya wa mutane da bayanin da Allah yake shine Allah baya son a jingina wani abu wanda ba shi ne ya faɗa ba, a jingina gare shi. Misali yanzu idan mutum ya ce shi ba zai ci kaza ba, ko kuma su ce mazajen gidansu su ba za su ci kaza ba, ko kuma matayen anguwansu ba za su ci kaza ba, wannan ba komai ba ne. In ka ce ba za ka ci kaza ba komai ba, amma kar ka ce haramun ne in ji Allah. Abinda Allah ya dame shi, abinda ya dame shi yake ta wannan ayoyin kenan. Qul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allaha harrama hadha. Amma da zaka ce kai ba zaka ci kaza ba, a ce kai ga naman kaza nan kace ani ba na cin naman kaza, shikenan. Amma baka ce haramun bane karashi, ko baka ce kai haramun ne a gurin ka ba ga gurin Allah ba. In ka fadi haka to nan ne Allah yake fishi.
Na'am.
amma kace ba za ka ci wannan ba damuwa. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce sahabbai ya halatta za su iya cin damu, amma sai shi yana kyama ba zai ci ba, bai ce musu haramun bane, yace wanda biye ke so ya je ya ci. Ko suka ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ma aada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qat in istahahu akalahu wa illa tarakahu. Shi baya aibantawa, yace a kaza 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 kaza, ban nema ya haramta. Haramtawa sai daga Allah ko daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma kace baka so ko kana kyama, wasu zaka ji sun ce su ba sa cin nama akuya shikenan, amma ba haramun bane nama akuya, to wannan ba su da matsala. In ka gara wakar ka ce an kawo nama akuya, kaga wani sai ka je yana cewa wani ma ho baya cin nama akuya, yauwa to sai a rufe kofa. Yanzu yanzu kaga an kawo nama akuya hostel, sai wuce duba yana fatan a ce ɗakin su duba sa cin nama akuya, ko ba ga wani. Amma wasu ce haramun bane, in suka ce haramun ne shi ma kenan kare ce, to sai su kawo dalili, meye dalilin cewa haramun ne? Shine abinda Allah yake ta faɗa akai, kul halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna allaha harrama hadha. In ba za ka ci ba kawai ka ce ba za ka ci ba, shi yasa halalta haram ko haramta halal wannan ridda ne in mutum ya yi shi bisa ilimi. Ka jinjina ga Allah subhanahu wataala, ka ce Allah ne ya haramta, shi yasa in baka san abu ba a bangaren addinin musulunci ko harkan abin da ya shafi maganar Allah, in baka sani ba kawai kai shiru, ka ce wallahu a'lam. Amma in ka sani kuma kar ka canja, ka bi son zuciya, shi yasa Allah yake ta faɗa a wannan guri. Amma da mutum ya ce ba zai ci kaza ba, ba shi kenan ya huta ba, masu ci sai su ci. Amma matsalar shi ne ya ce ba zai ci kuma ya ce haramun ne, kuma ya ce Allah ne ya haramta, to wannan shi ne inda matsalar take, ya rusa tauhidinsa, saboda ya jingina maganar da Allah bai faɗa ba, ya jingina ta ga Allah. Shi yasa Allah yake ta magana, kun ka gaya musu halumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna allaha harrama hadha, ka ce ku kirawo ababen bautanku, shedunku wanda su kuke gadara da su, waɗanda suka shaida cewa Allah ya haramta wannan. Fa in shahidu, kai ko sun shaida sun ce Allah ya haramta wannan, fala ta sharma hun, kai kun karka shaida tare da su, don magana su ƙarya ce Allah bai haramta ba. Kuma Allah ce wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayatina, san karka yadda ka bi son zuciyar waɗanda suke ƙaryata ayoyinmu, su kilo da zuciyarsu kawai bisa son zuciyarsu su ce Allah ya haramta kaza, shi kenan sai ka zo ka ce aya ta kace an haramta kaza. Duk abin da aka ce haram ne cewa kawo dalili, in ko halal ne halal ne har abada. Misali in ka ce ba za ka ci yankan wane ba, ka kawo dalili, in dalili ya tabbata ko ya yi ridda ko kaza ko wani abu, shi kenan ba za a ci ba, wanda ya zama haramun saboda ga dalili na. Amma kawai ba za a ci ba yau ba, in an yi ittibaki ba za a ci ba, gobe kuma aka ce a ci, jimi kuma aka ce kar a ci, kai akwai wasa, akwai wasa. Baya me yasa ba a ci, yau kuma me yasa aka ce a ci, gobe kuma a sake cewa kar a ci, wannan ya zama ba dalili, ba magana Allah ba ce. Magana Allah in ta faɗo guda ɗaya kawai a nan ake, to shi yasa wala tattabi ahwa alladhina kazzabu bi ayati, kar ka bi son zuciya. Wani sai tsanan mutum kawai sai a jingina wani abu kawai, sai a ce ai abu kaza kaza ne, wannan haramun ne, bin wani sallah haramun ne, sallar ba sa kaza, wannan ba dalili ba ne. In za a ce kar a bi wani sallah, a samo dalili daga Allah ko daga sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam, wani bai cancanta a bi sallah, wato shi kenan. Amma duk wanda ka ce kar a bi wani sallah, kana maganar harka ce ta addini, in ba ka da dalili to ranar tashin alkiyama wallahi akwai hatsari. Kar a ci yankan wane ne dalili, a dalili shine Allah ya ce kaza, hadisi ya ce kaza, ko kuma shari'ar musulunci ta ce kaza, eh lallai ko ga dalili ne, to ba za a ci yankan wane ba. Amma ba dalili saboda wani abu ne tsakanin mu, ko kuma saboda wani kaza, ko kuma saboda shi ya ce zai rike kaza, mu ma sai zai rike kaza, to daga can kai a rike to kai a fara aika ba, a'a wannan wani abu ne qaulan bila ilmi, iftira'an ala Allah ne, yawa idan kai abu ne a jinjina ga Allah, harkar addini ba ta wani bane, ta na Allah ne. Kar mutum ya yi amfani da dama ko ta shugabanci ko ta wani matsayi ko ta wani abu, kawai ya rinka sarrafa abin da Allah ya ajiye shi a daidai, shi ya rinka sarrafawa inda yake so. In yace yau a ajiye gobe sai ku ɗauka a ɗauka, jibi ya ce a kai can, wani ya zama wasa da addinin Allah. In maganar addini ce guda ɗaya ne, in abu ya haramta kawai ya haramta tun zamanin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ila kiyami sa'a haramun ne. Amma ba yanzu za a ce mun yi shekara kaza to yau mu daidaita, mun daidaita gobe kuma mun sake samun matsala mu haramta abin da jiya muka daidaita akan sa, kai ya zama wasa, ya zama wasa wallahi, wannan ya zama ba addini ba kenan. mun zama addinin musulunci yasa wasu suka rera mu suka kasu fahimta addinin musulunci ba su gane addinin musulunci ba har yanzu saboda mu din ma ba mu fahimci mai addini ba yau ka ce gobe ka ce jibi ka ce bayan ba wahayi ba a ma wahayi ba wanda ake masa wahayi ya tafi to yaya jiya a ce daban yau kuma a'a jiyan a fasa abin da ake jiya yau a yi kaza gobe kuma an fasa ne kuma addinin musulunci ko ba wahayi kai a'a alqur'ani alqur'ani ne wallahi saboda ka kamata kar mu bi san zuciya bisa addinin musulunci mu rike addinin Allah da gaske duk inda hujja take anan ne kawai ake sai Allah subhanahu wa ta'ala yake wannan magana thumma shuhada'akum alladhina yashhaduna anna Allah harrama hada fa in shahidu fala tashhad ma'ahum wa la tattabi ahwa' alladhina kadzabu bi ayatina kullun in magana aya ne abishi magana hadisi abita amma kuma ko daga ina take ko daga ina take sarka sai a sai mutanen mu ko sai malaman mu ko sai ka in dai gaskiya to abita haka kuma in kuskure ne ko da malamin mu ne yayi kuskure a lalle yayi kuskure a guri kaza amma ba yana nuna cewa shi kuma har ai masa rujugu a ce ya zama kaza a lalle yayi kuskure sai ai masa gyara ta hanyar da ta dace wannan shine tare da girmamawa kowa bai fi karfin kuskure ba babu ma asumi sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullun yu'khadhu min qawlihi wa yutla kowa ana karban maganar su kuma ana iya kyale ta illa sahibi hadal qabr haka imam malik rahimahullahu ta'ala ya fara sai ma hutun kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayin nuni zuwa ga kabari saboda haka kullum addinin musulunci ka bincika ina hujja take ina gaskiya yake a bakin wa gaskiya ta fito kai amfani da ita ba shi din ba gaskiyar kawai zaka yi amfani da ita don haka kar mutum ya rinka kare wani abu daban ba kare addinin Allah ba fadan mu da kariyar mu da kokarin mu da tsayen mu mu tsaya cewa domin Allah kare addinin Allah kare sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ce walladina la yu'minuna bil akhirah karkabi san zuciyar wadanda ba su yi imani da ranar tashin alkiyama ba wahum bi rabbihim ya'dilun alhali suna karkacewa suna zaban bata bi rabbihim akan bin shari'ar Allah mahalicin su ya'diluna suna daukan bata suna bin hanyar bata suna kaucewa maimakon su bi hanyar Allah subhanahu wataala wanda ya tsara musu wanda ya shar'anta musu sai su zabi wani abu daban sabanin gaskiya sabanin sunna sabanin shari'a wannan ba daidai bane na'am
qul ta'alu atlu ma harrama rabbukum 'alaykum alla tushriku bihi shay'an wa bil walidayni ihsana ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم
به
لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون
وأن هذا
صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون
وانا آية قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا أبلا بن مسعود رضي الله تعالى أنه يكي تيوى كنا سوء انسند دكو وسير منزون الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه ودي بغة تام تنسه تانين أكي توشيني ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق سنن ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق وين سنة وصايا دا الله سبحانه وتعالى يوى باينسا إن سنريك وإن وسيوين دا وسيوين تكن سورة الإسراء إنك كرنت وإنهم آيوين دا كرنتا ينزقوا داؤكنا كتألك تكن سورة الإسراء ككرنت آيوين دا الله سبحانه وتعالى يديل وسيوي قوم شابكوي وإن وسيوي أتكن القرآن سنة بمتكر مهمنتي دا جلما على يور قوانة عن أدم مسلمين in mutum ya sifantu da su zai zauna lafiya da kowa musamman in al'umma suka sifantu da su za su zauna cikin nutsuwa da ni'ima da samun kwanciyar hankali daga Allah subhanahu wataala amma da zaran mutane sun ketare yawanci idan ka duba za ka ga cewa duk rububin da yake faruwa an taba wasu ne aka yi watsi da su daga cikin wayannan wasiyoyi ne sai za ka ga ana ta samun rububi ana ta samun hayaniya ana ta samun kwance tashi da rashin kwanciyar hankali to dukan mu gaba daya abin da yake wajibi akan mu shine komawa ga alqur'ani mu fahince shi mu yi aiki da shi in ba mu yi aiki da alqur'ani ba ba za mu samu nutsuwa da kwanciyar hankali a duniya ko lahira ba amma in mun yi aiki da alqur'ani muka rike shi da gaske za mu samu kwanciyar hankali da nutsuwa a duniyar mu da lahirar mu duk rubutun da yake faruwa alqur'ani yayi maganin sa sai dai in mutane ba su zagaya suka kalli alqur'ani suka fahince shi ba muna fatan Allah ya ba mu ikon amfani da alqur'ani da aiki da shi da karanta shi insha Allah ta'ala in Allah ya kai mu gobe muna raye za mu ci gaba da fassara wa'innan ayoyi insha Allah ta'ala muna fatan Allah ya sa mu dace wallahi ta'ala a'lam dukkan wayannan bayin Allah da suka ambata suna bukatan a ciya su da addu'o'i wanda suke da fama da rashin lafiya nau'o'i daban-daban muna fatan Allah subhanahu wataala ya ba su lafiya wanda suka samu karuwa ta aure Allah ya albarka cikin aure ya kara albarka cikin rayuwar mu gaba daya wanda suke da bukatan aiki Allah subhanahu wataala ya azurta su da aiki mai albarka wanda suke bukatan ko gida ko gina gida Allah subhanahu wataala ya azurta su da gina gida din cikin sauki dukan mu gaba daya kowa da irin bukatar da yake da ita wanda suke bukatan Allah ya shiryar da wacce take bukatan Allah ya shiryar da mijinta da babanta Allah subhanahu wataala ya shiryar da su Allah ya shiryar da mu baki daya iyayen mu da zuriyar mu ayayen mu da kakannin mu Allah ya gafarta musu ya hada mu da su cikin aljanna firdaus Allah ya sa suna daga cikin entatu tare da mu da su a wannan ini mai albarka Allah ya gafarta wa zuriyar mu da iyalan mu ya hada mu cikin shiriya da riko da alqur'ani Allah ya azurta mu da haddan alqur'ani da aiki da shi karanta shi da bin sunnar manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kawo mana nutsuwa da kwanciyar hankali da habakar addinin musulunci a wannan gari mai albarka Allah ya azurta mu da arziki na halal ya kama na kwanciyar hankali da nitsuwa wannan gari mai albarka da sauran garuruwan musulmai baki daya. Allah ya tabbatar mana da shari'ar da musulunci da shari'a da alqur'ani a wannan jaha tamu da sauran jihohin musulmai da sauran garuruwan musulmai ma a ko'ina baki daya. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم اعصمنا يا رب العالمين واعصم دماءنا يا حي يا قيوم وإنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم يا ذا الجلال والإكرام إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.